wanda zai ma shaida sama da kai makanka sai dai Ubangijinka da ya halice ka. Shi ne ya fi ka saninka. Mun fahimci wannan ko? Da wannan ita ce shaida mafi ƙololuwa mutum ya shaida a kansa, in dai ba shaidar da Ubangiji ya ma ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura.
Zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun.
Na'am, Ubangiji ce zalika haka ya kasance. Bi ma'ana irsalin rusul, aiko manzanni. Allah ya shirya aiko manzanni. Allam yakun rabbuka muhlikal qura. Saboda Ubangijinka bai dace ya halakar da wani gari ba, bi zulmin da zalunci, wa ahluha ghafilun, mutanen garin suna cikin gafala ba su sani ba. Gafala shine rashin aiko musu manzo, wannan ita ce gafala a nan gurin. Ba wai gafala ta idan za a musu za a halakar da su ba su sani ba, a'a, ma'ana gafala ghafiluna anin risala, sun gafala daga risala, sai an aiko manzanni hujja ta hau kansu, sannan in ba su imani ba sai a halakar da su. Wannan ita ce sunna ta Ubangiji. Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah ya aiko manzanni masu albishir da masu gargadi don a yanke hanzari a mutane, kada mutum ya zo ya ce yana da hujja cewa ba a aiko masa manzo ba. Cewa ba a aiko masa manzo ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Kada ku zo ku ce ba wani mai gargadi da ya zo mana, ba wani mai bishara ko gargadi da ya zo mana. Allah ya ce hakika mai masu gargadi da bishara sun zo muku. Sun zo muku. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gama da ya aiko manzanni suka karantar, masu wa'azi suka biyo bayansu. Da haka duk sanda aka halakar da wata al'umma, to wa'azi ya zai gare ta, ta san akwai da'awa zuwa ga bautar Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Ubangiji baya halakar da mutane da zalunci, bai aiko musu manzo ba, kuma a tambaye su game da wannan manzan. Mun gane ko? Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Allah ce wali kullin darajatun mimma amilu.
Wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun.
Wannan aya ita ma tana bayani akan adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tana nuni cewa mutane ba za su zama daidai wajen sakamako ba. Allah ce wali kullin, kowa da mutumin kirki da mutumin banza, darajatun mataki mataki ne, kowa da irin nasa matakin. Mimma amilu, saboda abin da suka aikata. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, Ubangijinka bai zama gafalalle game da abin da suke aikata ba. Mutumin kirki, mutanen kirki mutafawituna fi daraja, mutanen kwarai sun bambanta wajen daraja da matsayi a gidan aljanna. Manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana bayanin mataki da matsayi na 'yan aljanna. Yace 'yan aljanna ko a lahira ana hango wasu gidaje a sama, kamar yadda muke hango tauraro a sama, sai a ce wannan gidan mutane ne da suka yi imani da Allah, da ranar lahira suka yi jihadi fi sabilillahi. Kun ga wannan yana nuna me? Gidan aljanna mataki mataki ne. Hadisin manzon Allah da yace ana wa kafilin yatimi kahataini, da ni da mai kula da maraya, haka muke a gidan aljanna. Kenan kaga akwai matakai a gidan aljanna daban-daban. Akwai wanda suke fada tsakiyar gari, asalin city, yadda aljannar, yadda manzon Allah yake, suna nan a wannan area su ma. Allah ya yi su suna nan da yawa. Akwai wanda kuma ba anan suke ba. Darajatun mimma amilu. Gidan aljanna mataki mataki ne. Da ya tanada ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala. Haka gidan wuta mataki mataki ne. An yi amfani da darajat min babi taghlib. Domin aka ce daraja tana nuna daukaka ne. Abin da ya shafi kaskanci ana kiransa daraka. To amma sai aka yi amfani da ita daraja din ita kadai a matsayin sakamako da matsayi na ƴan wuta da kuma matsayin ƴan aljanna. ƴan wuta su ma azabar su mataki mataki ce. Akwai wanda ya tsunduma gaba ɗayan sa cikin azaba. Kamar yadda Allah ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Munafikai suna ƙarshen wuta can ƙarshe yadda asalin ka'aru jahannama ƙarshen zurfin wuta yake ba za su taɓa samun wanda zai taimake su ba. Yana daga cikin mafiya sauƙin azabaran tashin alƙiyama Abu Talib. Ana masa azaba akan takalminsa. Yana takalmi da wuta kenan. Kaga mutane sun kasu mai kashi-kashi. Wani yana can ƙarshen wuta, wani kuma yana saman wuta, ana masa azaba. Kowa da irin azabar da ake masa. Wannan ma adalci ne na Ubangiji. Ba za a haɗa da ƙaton kafiri da ƙaramin kafiri duk a musu azaba iri ɗaya ba. Kowa zai ɗanɗani kuɗarsa gwargwadon yanda ya yi abin da ya ga dama a nan gidan duniya. Idan zunubansa sun yi yawa, kafircinsa ya yi yawa, azabarsa za ta zama mai tsanani ran tashin alkiyama. Idan zunubinsa bai kai na wani ba, azabarsa ba za ta kai na wancan ba. Mun gane wannan ko? Ubangiji ya san duk aikin da suka aikata. Zai yi sakamako a kowa gwargwadon aikinsa. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga azabar jahannama. Ubangiji ya ce wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma.
Wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma. In yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum.
Na'am.
Kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin.
Na'am, Ubangiji ya ce wa rabbukal ghaniyyu. Ubangijinka mawadaci ne. Dhur rahma kuma mai rahama. Al-ghani mawadaci ne game da barin mutane. Allah baya buƙatan abin hannunmu. Baya buƙatan abin hannun halittunsa. Shine ma'ana al-ghani. Dhur rahma kuma ma'abocin rahama ne. Rahamarsa ta shafi duniya, ta shafi lahira. A duniya ta shafi muminai da kafirai. A lahira ta shafi muminai kadai. Wannan in ya sha yuzhibikum ba dan rahamarsa ba, da ya rubuta ta akan kowa da kowa, in ya ga dama lokaci ɗaya sai ya tafiyar da ku, ya halakar da ku, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u, ya kalifantar da wasu a bayanku waɗanda ya ga dama su zo su maye gurbinku, kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akhari, kamar yadda kuma aka samo ku daga zuriyar waɗansu mutane da da babu su. Yanzu babu su kai. Yanzu babu su sun tafi. Yanzu kuka zo kuka mai gurbin su. To kuma akwai lokacin da Ubangiji zai tafiyar da ku. Wannan aya tana nuna mana a Ubangiji, wadatar Ubangiji baya buƙatan komai a gare mu. Bauta da zamu yi mu za ta amfana. In muka gyaru mun gyaru dan kanmu. Mun gane ko? Man amila salihan fa li nafsihi. Daya. Na biyu tana nuna mana me? Rahamar Ubangiji shamila da ta shafi kowa. Allah baya gaggauta mana uquba ko azaba. Allah yakan yi rahama a bayinsa kowa da kowa. A duniya, a lahira yakan yi rahama a bayinsa muminai. Da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama a kowane irin lokaci zai tafiyar da mu. To amma komai yana da ajali. Dan haka ya zama muna la'akari muna tunani cewa mu dinnan da jikanun waɗansu ne ko kuma jikanun waɗansu ne yanzu ina kakanun mu suke a nan gurin idan ka ce kowa ya nuna kakansa to kaɗan ne za su nuna haka ne ko yawa suna ma wani ba zai iya faɗa ba na kakansa balle kuma ya nuna shi ma babu su sun tafi to ya kamata mu yi la'akari da wannan da mu zuriyarsu ce sun suka haifi kakanninmu wannan kakannin babanninmu ko suka haifi kakanninmu kakanninmu suka haifi iyayenmu to duk ina waɗannan suke yanzu gashi mu muka zo muka mai gurbinsu mu ne iyayen mu ne kakannin haka ne ko to idan za mu yi wannan tunani sai mu tsaya mu riƙi guzurinmu don tinkaran ranar lahira mu fahimci cewa duniyar nan za ta ƙare kamar yadda waɗancan suka ƙare mun fahimci wannan ko muna ɗaukan izina da wa'azi daga mutanen da suka shuɗe suka bar mu babu su da damban waɗanda suke cikin garin yanzu ba su bane sun tafi zaka ji an ambaci gida an ce gidan wani amma yanzu zaka ga wanin baya nan a gida sunansa kawai ake faɗa mun zo mun gaje gida an zo an gaji gida to da haka ubangiji na iya tafiyar da mu a kowane irin lokaci kamar yadda aka tafiyar da iyayenmu na farko a dan haka mu iya kokari mu ci riban lokacinmu Allah ya taimake mu ubangiji ya ce innama tu'aduna la'at
innama tu'aduna la'at wama antum bimu'jizin
wannan aya ta karfafa wacar aya ne Allah ya ce mana za a tafiyar da mu kamar yadda aka tafiyar da iyayenmu zuriyar da muka fito daga jikinta babu su to mu ma za a tafiyar da mu daga baya sai Allah ya ce innama lalle tabbas wannan tawkid yufidul qasam rantsuwa ce ma tu'aduna al'at abinda ake muku alƙawari yana nan yana zuwa abinda ake muku alƙawari na azaba zai zo yana nan yana zuwa wama antum bimu'jizin ba za ku iya kubuce mu Allah subhanahu wa ta'ala ba idan azaba ta zo ba ku da dabara ba za ku iya gudu ba dole kuna nan kamammu Allah madaukakin sarki zai azabtar da ku idan mutuwa ta zo muku ba za ku iya kauce mu mutuwa ba dole za ku mutu mun gane ko innama tu'aduna al'at wama antum bimu'jizin Allah madaukakin sarki ya ce kace musu
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
قل كتموس يا النبي محمد يا قوم يا قوم تانينا اعملوا على مكانتكم في أيكي ناهيركم إني عامل نماني أيكي أتاوى ناهيرك in fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu da da sannu za ku san waye yake da riba ta gidan karshe innahu la yuflihu zalimu lalle sha'ani shine azzalimi baya rabauta wannan aya ubangiji ya umurci manzansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa makafirai a matsayin yana kalubalantansu da kuma mu yi musu barazana cewa kowa ya je abin da ya ga dama ba wai an musu umarni da su yi kafirci ba ne kamar yadda Allah ya ce i'malu ma shi'tu ku aikata abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir lalle shi mai ganin abin da kuke aikatawa ne A wannan ma Allah ya ce i'malu ala makanatikum. Makanatikum tana da ma'anoni. Wasu suka ce ma'ana shine nahiyatikum, mawdi'ikum, duk ma'anansu daya. Ku yi aiki a naku bangaren. Ku koma ku ware. Ku je ku yi duk abin da za ku yi. Mun gane ko? Inni amin, ni ma zan koma gefe. A suratul Hud Allah ya ce inna amilun. Mu ma za mu koma mu yi aikinmu. Ku je ku yi addininku, ku yi kafircinku, ku yi duk abin da kuka ga dama. Ni ma da mabiyana, mu je mu yi addininmu, mu yi musuluncinmu, mu yi tauhidi, mu bauta ma Allah Maɗaukakin Sarki shi kaɗai. Kamar yadda Allah ya ce, lakum dinukum waliya din. Ku yi addininku, ni ma na yi nawa addinin. Lakum di wannan kenan dan haka kowa ya addininsa a alama kanatikum wasu suka ce ma'anansa shine alata makunikum ku je ku yi aiki da dama da Allah ya baku tunda kuna ga Allah ya baku dama da iko to ku je ku yi aiki duk abin da za ku yi na dama da iko da kuka samu ku je ku yi wannan shi ma kaman ana nuna musu gazawarsu ne in kuna da iko in kuna da mulki in kuna da ƙarfi duk wata dama da kuke da ita da za ku je ku yi aiki don ku hana ni addini ku je ku yi inni aminun ni ma zan je na yi nawa aikin zan je na yi amfani da tawa damar da Allah Maɗaukakin Sarki ya bani da ni da mabiyana sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani za su san me a man takunu lahu aqibatu dar shine maf'ulin bihi na ta'lamu za ku san wa yake da karshe mai kyau idan aka ce aqibatu dar ana nufin karshe mai kyau kamar yadda Allah ya ce ulaika lahum uqbadda wannan su suke da gida mafi kyau a da ni da ku za a ga wane ne zai samu sakamako mai kyau ranar tashin alkiyama wannan kaman ka tafi da abokin wato husumarka kaman ka nuna masa yaje abin da yake kai ma ka je kai abin da kake kowa ya ci gashin kansa kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin da mu da ku kowa ji yayi ba a san wa yake kan bata ba ba a san wa yake kan shirya ba an sani mun gane ku musulmi yana da yaqini cewa akan shirya yake zai rantsa ma da Allah cewa abin da yake shine addini na gaskiya kuma shi yasa ya zaba kai ba za ka iya rantsuwa da Allah abin da kake bi na addini da aqida shine gaskiya ba kana za ka rantsa da Allah in ku har ba za ka iya rantsuwa da Allah ba akwai shakku cikin al'amarinka ashe da sauranka to ku je ku yi mun san muna kan gaskiya kuma in kuna kan gaskiya to ku je ku yi mun gane wannan ko fa sawfa ta'lamu innahu la yuflihu zalimu ku sani az-zalimi baya rabauta rabo anan shine samun duk abin da ake samu kwadayi da kuma nisanta tsira daga abin da ake tsoro to az-zalimi baya samun abin da ake kwadayi baya tsira da abin daga abin da ake tsoro baya rabauta ubangiji subhanahu wataala bayan wannan sai ya faɗi kaɗan daga cikin wautar ƴan jahiliya kafin zuwan musulunci har bayan zuwan musulunci Allah ce wa ja'alu lillahi مما زرع من الحرف والأنعام نصيبا
وجعلوا لله مما زرع من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم sa'a ma yahkumun
na'am ubangije ya ce waja'alu sai suka raba suka yi rabo lillahi mimma zara'a min al-harithi wal an'ami nasiba. Suka raba, suka kasa, suka bai ma Allah abin da ya halitta. Allah shi ya halitta, ya halicci abin daga abin da ya shafi amfanin gona, wal an'am da dabbobi, nasiban suka bashi nasa kasan a Allah, suka ce Allah ga naka kasan. Faqalu suka ce tafsirin wannan aya din, suka ce hadha lillahi, wannan shine na Allah. Bi za'amihim, saboda ƙarya da suke da ita. Wa hadha li shuraka'ina, suka ce ɗaya kashin kuma na gumaka ne, na gumakanmu ne. Sai Allah ce fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah. Idan aka ce wannan na gumaka ne, to ba a dawo da shi a ce na Allah ne, ya zama na gunki. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim, amma in Allah ne yana iya dawowa ya zama na gunki. Mun gane ko? Sa'a ma ya hukumun, ya munana abin da suke hukuntawa. A na farko, abin halittar tawaye ta Allah, Allah ce zara'a bi ma'ana khalaqa, shuka, amfanin gona, wa ya fitar? Allah. Idan muka rasa ruwa, wa muke roƙa? Allah muke roƙa ya bamu. To sai an zo an samu amfanin gona, kuma sai a zo a yi tsafi da shi. Sai an samu amfanin gona, a bai ma aljanu, a bai ma gumaka. Sai suke warewa a lokacin, suna cewa wannan na Allah ne, wannan na waye? Na gumaka. Wannan na Allah, wannan na gumaka. Sai Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi irin aikin da suke yi. Bayan sun ware sun ce ga na Allah, ga na gumaka. Idan aka tashi, abin da aka ware aka ce na gumaka ne, wa ma kana lillahi wa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah. Wanda na Allah ne, ay na gumaka ne, baya isa ga Allah. Malamai suka ce daga cikin ma'anoninsa, idan dabbobi ne za su yanka, wanda aka ware na Allah ɗin, in an zo yanka su ba sunan Allah ake faɗa ba, shine ma'ana fala yasilu ila Allah, sai a ambaci sunan gunki. Ɗaya kenan daga cikin ma'anarsa. Wanda aka ware na Allah ne, idan wani tsafi ko bukata ta tashi, sai a zo a yi da shi, sai a yi magunki, sai a ce Allah ganiyun ne, mawadaci ne. Mun gane ko? Wa asnamuna, gumakanmu kuma haka suke faɗa, fuqara, muhtajun, talakawa ne, masu bukata ne, don haka bari mu ba su. Allah baya bukatan ma wannan, sun san Allah baya bukata. Shikenan. Wasu suka ce ma'ana wanda aka ce na Allah, to suna ware shi ne lil fuqara'i wal masakin, a miskinai da fakirai da baki, a su ake bayarwa, wannan shi ne na Allah. Idan tafiya ta yi tafiya, sai a ɗauki na Allah, sai a baiwa gumaka. To su waye gumaka? Wa ma kana li shuraka'in fa huwa yasilu ila Allah, ko? Wa ma kana
lillahi
wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim, na Allah shi yake isa zuwa ga gumaka, na gumaka baya isa zuwa ga Allah. To wane ne na gumakan? Su na gumaka, ko dai a yanka wa gunki, ko a ambaci sunan gunki, ko kuma a baiwa masu kula da gunki, wanda kusan shi ne ƙarshen al'amarin. Mun gane ko? Duk wani kai kawo da ake, ana cewa na gunki. Gunki yana cin dabba? Baya cin dabba. In an yanka, su waye za su ci? Masu kula da gunki. Gunki yana cin abinci? Baya cin abinci. Idan aka kawo don neman kusanci, su waye za su ɗauka? Su ɗin. To in aka tashi aka ce wannan rabon Allah ne, to su ɗin ne kuma du za su sake ɗauka. Makusanta wannan gunki, masu hidima a gunki. Mun gane ko? Shi yasa Ubangiji ya ce Allah wadare da irin wannan hukunci da suke. A idan kana so ka ga wauta da 'yan jahiliya suke kanta, to ka karanta waɗannan ayoyi da muka fara karantawa a cikin suratul an'am. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ubangiji ya ce wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikin.
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون.
نعم ubangiji yace kamar haka ne kuma du a shedanu suka zayyana wa mushrikai suna kashi ayyan su shedanu suna da zayyana abubuwa da yawa kamar yadda abai muka karanta suna wahayi a junan su ko a waliyan su suna kawata magana a mata ado a canje yadda take a canja ta daga fiskarta to ubangiji yace to a haka ma kuma du su shedanu sune shuraka'u mun gane ko domin shedan shi magunki ne yana daga cikin manyan dagutai to suna sanya wa da yawa daga cikin mushrikai suna kashe ayyan su wannan yana daga cikin abin da larabawa suke a zamanin jahiliya kashe ayya ayyan nan duka kowanne suna kashewa suna kashe ayya maza suna kashe ayya mata su ba wai mazan matan suke kashewa su bar mazan ba kowanne ana kashewa idan aka aifi mace suna bakin ciki da samun ya mace suna ga wannan abin takeici ne abin kunya ne a aifa maka ya mace saboda idan ana yaki zake ihu zake kuka zake tara su kawai ai bai kamata a ce ka duka kana da ayya mata ba mun gane ko sai aka kashe ta idan bukata ta tashi aje a fiskanci abokan gaba sai ta maka ihu saboda tausayi ko wani abu dan haka kawai idan aka baka ya mace ka samu ya mace kawai ka kashe ta sai su je su binne ta da ranta kun ga wannan shedan ne ya zayyana musu abin ba haka bane amma sai ya nuna musu aiki ne mai kyau daga jinsa ka san mummunan aiki ne binne mutum da ransa hankali ba zai dauka ba sannan suna kashe ƴaƴan su mata ai maza saboda tsoron talauci a gaba kar ya same su ko kuma talaucin da ake ciki yanzu wannan ya shafi mutumin da zai dauki matarsa za ta dauki ciki aje a zubar da cikin saboda tsoron kar ta haihu yana tsoron rayuwa wahalar rayuwa haka mushrikai suke a zamanin da suna kashe ƴaƴan su saboda mai tsoron talauci kamar yadda zamu gani a gaba Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlak kar ku kashe ayyanku saboda talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzuta ku to wannan suna yi an zo an tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam game da manyan zunubai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya alhali shi ya halice ka aka ce sai me sai aka ce an taqatula waladaka khashyata an yab'a ma'aka ka kashe danka dan kana jin tsoron talauci rayuwar ta yi wahala kar ya ci abinci tare da kai sai ka je ka zubar da cikin matarka mun gane ko kai kawai kana tsoron talauci kar ya yasa maka yawa baka tunanin Allah shi zai arzuta ka wannan yana daga cikin manyan zunubai sai me manzo Allah ce an tuzaniya halilat tijarika ko bi halilat tijarika ka je kai zina da halaliyar makwabcinka mata ce ta makwabcinka ga ita matar aure ce da yake nan kun ga zunubin yayi girma kasance wata matar aure sannan kuma ga makwabtaka makwabcinka ne ya sakankance ya yadda kai mutumin kirki ne kaje kai zina da shi da matarsa to kun ga yana daga cikin me manyan zunubai kashe aya dan haka idan Allah madaukakin sarki baka aya ka kyale su idan matarka tayi ciki kar ka je ka zubar da wannan cikin wai saboda kana tsoron yanayin rayuwa da ake cikin ta ka roki Allah Allah ya baka daman daukan nauyi wannan dabi'a ce tawa ta mushrikai suna musu haka liyurduhum dan su dawo da su baya su mai da su kafirai dama kafiran ne wal yalbisu alaihim dinahum dan su takuda musu addini a kasa gane yadda za a yi addini a kasa gane yadda za a yi bautar Allah madaukakin sarki har ma mutun daga baya yazo yana gani kaman abin da yake din shine addini bayan gashi nan karara a fili abu ne wanda yake haramun bai dace ba walau sha Allahu ma fa'aluhu Allah madaukakin sarki yace da Allah ya ga dama da ba za su yi haka ba wannan tana mana magana akan mashi'atul lahi annafiza mashi'a ta Allah wace Allah ya gama zartar da mashi'arsa shiriya a hannunsa take bata a hannun Allah madaukakin sarki yake sai ya bada zabi ga dan adam Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya shiryar da mu Allah ya ce fazarhum wama yaftarun ka kyale su da irin kirkira ta ƙarya da suke a Allah madaukakin sarki suna cewa addini ko su ce abu kaza na Allah ne abu kaza ba na Allah ba ka bar su su je su ta dimuwar su cikin wato batan su Allah madaukakin sarki ya ce ka kyale su wannan yana daga cikin dabi'ar mushrikai na Makka da Allah madaukakin sarki yake raddi akan wannan dabi'a da wannan addini da aqida da suke kanta insha Allah ta'ala zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته